The Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 2 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, wani harin da ake ganin Isra'ila ce ta kai ya halaka wasu manyan kwamandojin sojin Iran a karamin ofishin jakadancin Iran da ke Siriya. Jami'an asibitin Gaza sun ce wasu ma'aikatan jinkai hudu da direbansu sun halaka a wani harin jirgin sama wanda ake ganin Isra'ila ce ta kai Gaza. Koriya ta Arewa ta cilla makami mai linzami cikin tekun Japan wanda ake kuma kira tekun gabas.
Kanon labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya tare da gwamnatin jihar Borno sun shirya wani shirin sakin waɗanda aka kama marasa laifi a lokacin rikicin Boko Haram.
Wannan ba yake ake, wannan ta'addanci ne. To an kama wanda ya ta'addanci za a tantance. Duk akwai wanda suka shiga nan, akwai wanda kuma an zo an ga mutum kamar haka an koshe su an ce an bi dole. To kaga wannan ba da son shi bane.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustafa Sokoto. Wannan mako, wannan shiri zai maida hankali ne akan batun kafar rundunar 'yan sandan jiha a Najeriya. Muna kuma dauke da sakon Ramadana daga bakin Malam Adamu Idris unguwar Kaje. Amma yanzu sai a gyara zama a shakacin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton Isra'ila ce ta kai ya ruguza karamin ofishin jakadancin Iran a Damascus, babban birnin kasar Siriya, a jiya Litini, inda ya halaka wasu mutane da ɗan dama, ciki har da wasu manyan kwamandojin soji uku, a cewar kafafen yaɗa labaran Iran da na Siriya. Isra'ila, wadda ba kasafai takan amsa cewa ta kai hari kan muradun Iran ba, ta ce ba ta da abin cewa kan harin na baya-bayan nan wanda aka kai a Siriya. Cikin waɗanda aka kashe a harin, har da mai baiwa ƙasar Iran shawara kan harkokin soji, Janar Ali Reza Zahadi, wanda ya jagoranci rundunar musamman ta Quds zuwa cikin Lebanon da Siriya a shekara ta 2016, a cewar sashin Larabci na gidan talabijin na Iran Al-Alam da kuma gidan talabijin na harkokin kasashen Larabawa Al-Mayadin. Jakadan Iran a Siriya Hussein Akbari ya yi Allah wadai da Isra'ila, wadda ya zarga da kai harin. A halin da ake ciki kuma, jami'an asibiti a Gaza sun ce wasu ma'aikatan jinkai hudu na ƙasa da ƙasa da direbansu Bafalasɗini sun halaka a wani harin jirgin sama a yankin tsakiyar Gaza wanda ake ganin Isra'ila ce ta kai. Ma'aikatar harkokin lafiyar Gaza, wadda Hamas ke tafi da ita, ta ce ma'aikatan jinkan na aiki ne ma kungiyar agaji ta Charity World Central Kitchen WCK, kuma sun hada da wani dan Burtaniya da dan Australia da dan Poland. Ba a tabbatar da kasar dan agaji na hudu ba. Wani dan agaji daga kungiyar Red Crescent ya gaya ma kafar labarai ta Associated Press cewa an kai hari kan motar ma'aikatan jin kai din ne lokacin da suke dawowa daga arewacin Gaza, inda suka je raba kayan agaji da wani jirgi ya kawo daga Cyprus. Koriya ta Arewa ta cilla makami mai linzami cikin tekun Japan, wanda kuma ake kira tekun gabas, a cewar hafsoshin sojin Koriya ta Kudu a yau dinnan Talata. Wannan cilla makamin na zuwa ne ƙasa da makonni biyu bayan da kafafen yaɗa labaran Koriya ta Arewar suka ce shugaban ƙasar Kim Jong-un ya jagoranci wani gwajin da aka yi cikin nasara na wani sabon makami mai linzami mai matsakaicin zango, samfurin hypersonic mai amfani da daskararren makamashi. Japan ma ta ce da alamar Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami, a cewar kafar labarai ta Kyodo ta kara da cewa dogarawan tsaron gabar kasar sun yi imanin cewa makamin ya rikito.
An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan rundunar sojin Najeriya tare da gwamnatin jihar Borno sun shirya wani shiri na sakin mutane da aka kama marasa laifi a lokacin iftila'in rikicin Boko Haram. Wakilinmu a Maiduguri Ibrahim Mustapha ya hada bana da wannan da rahoto.
It is better for us to learn and we hope that by the time we go back
Yadda aka yi ta tofa muhawara kenan a zama da aka yi tare da hukumomin tsaro da jami'an gwamnatin jihar Borno da wakilan jama'a kan yunkurin sako waɗanda suke tsare hannun jami'an tsaro da ma farfado da jihar Borno cikin halin rashin tsaro. Duk da rundunar sojin Najeriya ta shelanta sakin wasu da suke tsare da su tsawon shekaru bayan mika su ga kotu wajen wanke su, rundunar ta shirya shirin mika waɗanda suke tsare da su ga gwamnatin jihar Borno. Duk da kwatan tsaron Najeriya ta bayyana cewa mutanen tunima aka gama komai wajen mika su ga gwamnatin jihar Borno, sai dai a bangare guda yanzu ne ma jami'an suke sake zama kan yadda za a bulle wa lamarin a jihar Borno. Rundunar sojin Najeriya ta shirya shirin mika mutanen da suke barikokin soji da cibiyoyin da ake tsare da su domin mika su ga gwamnatin jihar Borno ta bakin Major General Michael Omowa, komandan rundunar haɗin gwiwar kasashen yankin tafkin Chadi. A cikin jawabinsa ya bayyana bangarori daban-daban da ma irin nasarori da suka samu da ma yunkurin yi wa marasa laifi adalci da sake bukatar ganin an ba su haɗin kai wajen samar da tsaro. A jawabinsa ba ko na musamman ga rundunar sojin Najeriya, wakilin babban hafsan sojin Najeriya ya bayyana yadda tsarin zaman lafiya ya inganta a jihar Borno tare da kokarin jami'an tsaron Najeriya. Duk da zama da muhawara da aka yi ta yi har yanzu basu bayyana lokacin da za su sake su ba, sannan basu ba da umarnin zantawa da mutane da yawan su ya kai 313 waɗanda akasarin su aka kama su lokacin tila'in rikicin Boko Haram da sunan yan ta'addan Boko Haram. Tarun da aka yi tsakanin sojoji da jami'an gwamnatin jihar Borno a barikin Giwa da ke birnin Maiduguri, sai dai jami'an tsaron sun ki amincewa a zanta da su, inda suka bayyana cewa zuwa gaba za su bukaci cire bayanai da hanyoyin da suka bi wajen dalilin sakin mutanen. Ko a bangaren gwamnatin jihar Borno haka lamari yake, inda ma'aikatar yada labarai karkashin kwamishinan labarai Farfesa Usman Tar sun bayyana cewa suna kan aiki da zaran sun kammala komai za su bukaci cire bayanai. Wasu da suka zanta da muryan Amurka sun bayyana fatan su na sako waɗanda ake tsare da su.
Wato a gaskiya wannan tsari da wato gwamnati ta kawo musamman ma wanda sojoji suka ce za su yi wato afuwa ma waɗanda ba su da laifi, gaskiya wannan tsari ne mai ko Allah ya sa su yi cikin gaggawa, sannan kuma Allah ya sa a dace.
Suna na Sale Umar, abokanin nan da muna tare da su tare muka girma da su, je wayan su yanzu a haka gaskiya ba sun yi na suke ba, har yau ba a gaggawun su ba kuma ba gan su kai su biyar. Har ni da yake yanzu nake magana akwai wanda su suna raye amma bamu ga juna, su kuma ba su taba sani sun da yayi su, ni ma ba su san ba sai da suke yanzu ba, kuma su ma ba su san da nake yanzu.
An bar ma Allah komai, taimakon da nake so ma ga mu a yi musu adalci.
Azantawa na da tsohon shugaban Hafsan Soji na Najeriya reshen jihar Borno ta wayar tarho ya bayyana min yadda tsarin sakin marasa laifi yake wajen barin su su koma wajen iyalansu.
Nana wani William Imam Zari Daya, chairman na Jihar Legal Borno State Council, za a yi bincike cikakken bincike, za su bincike su cikakken bincike, idan su da wani laifi za su hana wa gwamnati, gwamnati ya san abinda zai.
Wani tsohon soja ya bayyana yadda tsarin aikin soja yake wajen kama masu laifi.
Wannan ba yake ake, wannan ta'addanci ne, don ba yake bane. To an kama wanda ya ta'addanci za a tantance. Duk akwai wanda suka shiga da kuma akwai wanda kuma an zo an ga mutum kamar haka an koshe su an ce an bi dole, to kaga wannan ba da son shi bane, an fara tantance cewa dama bai da hakkin shi dole a salame
shi. Wannan shirin da jami'an tsaron suka shirya zai haifar da damar ido, duba da har yanzu ba su saka ranan sake mutanen ba, sannan ba su ma bayyana su cikin jama'a an gan su ba, ko a hakan ana ganin haka za ta cimma ruwa. Shin wasu dabaru gwamnati za ta yi musu? Tambayar kenan da naiwa Farfesa Khalifa Dikuwa, masani a fannin tsaro.
Ainihin wannan abun da rike su zuwa shekara kusan goma sauran su a sansani na Maiduguri, da kuma akwai su ma akwai su a Kayinci wanda ba a sake ba har yanzu akwai sama da 1,000. A sake su a bincike su nan da nan, wanda ba su laifi a sake su din nan. Ni ina jikin wanda suka yi tattaki zuwa dindinoni, wasu an shiga hakkinsu din ya wuce ma misali. Akwai wanda ma aka rasa su gaba daya, da ni a tunani na jari din ma ina gani kamar ka danne.
Wato in an sake su kada ko da an ba su jari ma ba
bai yi ba, domin za su zo wasu ma za su zo su tabo idan suka ga cewa iyalansu gaba daya ba a sanin da suke ba.
Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryan Amurka daga Maiduguri.
Akai da Ibrahim Mustapha da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma za iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, a Senegal bayan shafe watanni ana muhawara da kuma dambarwar siyasa biyo bayan shawarar da shugaban Senegal Macky Sall ya yanke ta jinkirta zaɓe, ƙasar ta shawo kan al'amarin. An gudanar da sahihin zaɓe cikin kwanciyar hankali kuma ana ma shirin rantsar da sabon shugaban ƙasa. Wasu na cewa abin da ya faru a Senegal na iya tasiri kan sauran ƙasashen da ke kudu da Sahara. Barista Agbo Balla, shugaban cibiyar kare ƴancin ɗan adam da kuma yaɗa demokaradiyya a Afirka CHRDA, ya gaya ma muryar Amurka cewa ta yiwu nasarar da Senegal ta yi ta kawar da guguwar juyin mulki a yankin. Ya ce da a ce Macky Sall ya ƙara wa'adi mai yiwuwa da hakan ya janyo wani juyin mulki. Dubu sauran ƙasashen da ke kewaye da Senegal a yammacin Afirka, mun ga yadda sojoji suka yi ta kifar da gwamnatocin fararen hula na ƙasashen. Dubban Isra'ilawa sun bazu kan titunan birnin Kudus jiya Litini, inda suka ci gaba da zanga-zanga a rana ta uku ta nuna ƙin jinin gwamnatin Firaminista Benjamin Netanyahu da kuma buƙatar a gudanar da sabon zaɓe. Zanga-zangar ta daɗa kankama yayin da yaƙin da ake fafatawa a Gaza ke gab da cika watanni shida da fara shi, kuma ɓacin rai kan yadda gwamnati ke tunkarar batun Isra'ilawa 134 waɗanda har yanzu ke hannun ƙungiyar nan mai tsoron ra'ayi ta Hamas da ke Gaza ya ƙaru. Mun zo nan ne mu yi zanga-zanga, mu gabatar da buƙatar gudanar da zaɓe cikin gaggawa. Muna jin fa mun kai maƙura, lallai muna buƙatar kawar da Bibi, a cewar Timma Ben, wata mai zanga-zanga a birnin Kudus wadda ta kira Netanyahu da laƙabinsa.
To a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga wato akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu akan tashar munta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu ko agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe 1:13 na dare. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Yanzu ba abin da nake gaya maka fa ba wani gwamna da yake dogara akan ƴan sanda kawai su yi, nake masa jihata domin sha'anin tsaro. Dole sai ya haɗa da ƴan banga.
Wallahi na ce gyara za a samu abin da aka wannan. Amma in ba mu tsaya mun duba abin nan ba da kyau da kyau, muka je muna ta wani creating na state police, sai za a fara samun problem.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai ruwa. Muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke. Wai ta yaya zamu tabbata cewa idan Allah ya nuna mana ranar da za a kafa rundunonin yan sandan jiha-jiha a Najeriya, gononin waɗannan jihohi ba za su yi amfani da su wajen musgunawa abokan adawarsu ba?
Sunana Bashar Altina Goyawa Isa, shugaban rundunar adalci ta ƙasa reshen jihar Sokoto. Babu shakka a ƙirƙiro yan sandan jihohi abu ne wanda a cikin babe na kasawa cikin wannan ƙasa. Domin tsaron shi kanshi ai mai makama, ai mai gurbi ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Akwai gurin 'yan siyasa su yi amfani da waɗannan jami'an na 'yan sanda na jihohi domin uzura ma abokan adawa ainihin ga jihohinsu. Wannan shi ne abin da ake tsoro a kai.
Sunana Ibrahim Saminaka. Su a gaskiya tsakani da Allah, ina goyon bayan state police 100%. Rigima za ta yi tasowa tsakanin 'yan uwa ko dangi ko makota. A irin wannan rigimar, har idan an juyo da kai state ɗinka, to duk yadda za ka yi ka sasanta saboda cigaban garinka da cigaban unguwanka da cigaban 'yan uwanka za ka yi. State police gaskiya alkhairi ne.
haka ne. To tsoron gwamnati su yi amfani da 'yan sanda wajen gallaza wasu da ba sa shiri da su ko kuma suke adawa da su ɗaya ce kawai daga cikin abubuwa da dama da ake fargaba game da su game da kafar rundunar 'yan sanda wacce take da bambancin sabanin ra'ayi a gurin 'yan Najeriya daban-daban. Akwai wasu abubuwan damuwa, alimisali ina za a samu kuɗin gudanar da irin waɗannan rundunonin, ya za a tsara su, wace rawa gwamnatin tarayya za ta taka a cikinsu. Kuma ina maganar zargin da ake cewa su 'yan sandan ma ai an rena su ba a ɗaukan su da daraja da kima kamar yadda ake ɗaukan wasu fannoni na harkokin tsaro kamar rundunonin soja da sauransu. Wakilinmu na fannin harkokin tsaro Hassan Maina Kaina ya haɗa mana hancin gogaggun masana guda biyu wanda suka san ciki da wajen harkokin tsaro a Najeriya. Muna sake marhabar Lale ga Ritaya Air Commodore Ahmed Tijani Babagamawa wanda tsohon sojan jiragen sama ne wanda kuma shi yana goyon bayan a zo a kafa wannan rundunar 'yan sanda ta jiha-jiha. Tare kuma da Ritaya AIG wato mataimakin sufetin 'yan sanda da ya ritaya Aliyu Garba, tsohon kwamishinan 'yan sandan Abuja wanda shi sam-sam baya ra'ayin kafa wannan rundunar 'yan sanda ta jiha-jiha. To bari mu tashi daga ita waccan magana na fargaba da ake da ita game da yadda 'yan sanda ko kuma gwamnoni za su yi da wannan 'yan sandan idan an hannunta su a hannun su gwamnoni din.
Ai wato ba duka bane aka zama daya. Kuma idan ka duba yau ni a jihohin nan da ake kai commissioner of police da 'yan sandan, su 'yan sandan nan nawa ne gaba daya. Yanzu ba abin da nake gaya maka fa ba wani gwamna da yake dogara akan 'yan sanda kawai su yi. Nike masa jihata domin sha'anin tsaro, dole sai ya haɗa da 'yan banga ya haɗa su su yi aiki kafaɗa da 'yan sandan nan kafin a samu zaman lafiya. Kuma in ka duba yau 'yan sandan nan da suke jihohin nan da sauransu, za ka samu cewa 60% na matsalolinsu gwamnonin jihohin nan su suke biya musu bukatunsu. Duk wani abu da za a yi ko baƙo ne zai dogari sai an samu 'yan sandan nan su gyara musu motoci, an ba su kuɗin mai, an ba su warfiya, an biya kuɗin aiki na rana wanda za a ba su kamar abin shi da sauransu a wa'innan 'yan sanda da za su yi aiki. Sannan kuma dole kowane gwamna sai ya yi kokari ya haɗo da 'yan banga ya haɗa domin a samu mafita. Saboda haka a cikin wa'innan abubuwa da muke magana a kai, yes, akwai gurgurdi ko da a cikin gwamnonin ba za a ce wai duka shi ka zama ɗaya ba, amma mafi yawa in dai aka ba su wannan dama, ina tabbatar muku da cewa wannan tsoron da muke da shi wallahi tallahi zai zama tarihi. In kuma ba haka ba, ina tabbatar muku da wannan bala'i da muke ciki shekara 18 to kuma mun san kuma shekarun da za su faru a gaban mu na rayi. Saboda haka dole ne a tsaya a kirkiro 'yan sandan jihohin nan mu ga yadda za mu magani wannan bala'i da ya tunkaro mana a wannan
ƙasa. Muna godiya ƙwarai. Ina zo gare ka yaji Aliyu Garba. Maganar iya kuma duwa akwai abin dubawa a cikinta.
Ka dubi duba ɗin Najeriya ga yanda gyara in zai fa ana son gaskiya to akwai gyara a ciki, a yi gyaran nan. Ai ba dun Najeriya ba ne za ka je ka cimma inda ake da shigar da in ma ka samu inda ake da zuwa da ba a sai shigar da sai sun kwashi kin dubo ji ana ta adana duk proliferation na arms. Ya kamata su zauna ko da onda ne oke ko guje crowd control wa'annan su je kaza su wa'annan 'yan sanda wa'anda suke masu makamai da abin nan ga irin aikin ko saƙo ko ta ina ga yanda za a shiga wallahi ina ce gyara za a samu abin da za a san wannan. Amma in ba mu tsaya mun dubi abin nan ba da kyau da kyau muka je muna ta wani creation na state police bari ka gani local government guda ɗaya sai a ce nan 100 za a ɗauka wani local government da ke za a samu mutum uku can za a fara samun problem.
Ya kuma da gamawa maganan AIG ba ku abin dubawa shi saboda yanzu misali idan aka ce za a yi 'yan sanda, kaga 'yan sandan tarayya din na Najeriya gaba daya duk inda ka je komai ɗin tsiri ɗaya ne da uniform ɗin su da duk tsarinsu da motocinsu 20 mota kuma ɗaya ne. To yanzu idan aka yi 'yan sandan jihohin nan ya batun uniform zai kasance, sannan ita jiha ba ta da alaƙa da wata ƙasa sai tsaye a fuskantar na jiha dole tarayya ne ya batun biyo makamai zuwa kwasa-kwasai ƙasashen waje hulɗa tsakanin ƙasa da sauransu. Ya kuma za a yi da shi inspector general of police zai ci gaba da aikin nan kuma za a yi da ofishinsa da sauransu.
To alhamdulillahi bari na fara ɗaya biyu uku. Babban yana yi magana a kan cewa ta mishi magana
kan cewa sojoji da sojojiyan alamusu sun aka yi game operation sun suna ba wa yaransu amma police ba ta bayarwa. I'm sorry to say kullum abin da nake faɗi shi ne akwai zalunci sosai a cikin sha'anin ƴan sanda a Najeriya. Kuma yau idan ka duba da yake maganan cewa da ƴan sanda suna da ofisoshi, suna da motoci, suna da dump na mai da sauransu. In ka duba ITV yanzu suna da bot fuel installation, misali Army ko Air Force. Duk inda jirgi yake ga gurin da zai je samun, ga gurin da za a yi sabisin ɗin shi, haka motocinsu da sauransu. Me yasa ƴan sanda ba su da wannan? Kaga in ka duba waɗannan abubuwa, ba za mu ci gaba da irin waɗannan abubuwa haka ba. Kuma yau in ka duba duk motocin da ƴan sanda suke da shi, ina tabbatar maka kashi 80% jihohi ne suke ba su. Jihohi ne suke sai motoci su raba ƴan sanda da sauransu. Don haka ba su motocin, ka je ka duba bayan wata shida ko kuma shekara guda ka ce a dawo maka da motocin nan for inspection. Ina tabbatar maka in aka ba su 100 da kyar za ka samu guda 20. Ina suka ciki. Kuma da ake maganan budget su ne yasa ba kullum shi yasa nake faɗi cewa su ina ga wani lokaci ko tsoro suke su rubuta abubuwan da suke nema ko kuma a'a an ba su ne a tsakaninsu suke rabewa. Kin da su sojojin tare kuke da shi, kun kuke zuwa council of state meeting, kun kuke zuwa kuke abubuwa tare. Shi IG yasa ba zai rubuta request kamar da waɗannan suka kawo ba. Amma in ka duba saboda irin waɗannan abubuwa da suke faruwa sai ka ga cewa kullum an ba su a baya.
Ana bayarwa amma a dinga su za a ba dan sandan nan da za wanda za a ba su da sai na ji sai an yi double ko triple in dai ana so gaskiya din da bin mai tsakani da Allah ko da wanda kan ma ta duba
kan bagonya
abin da kan ma ta duba da kyau wanda sai zuwa da bai luka da dan sandan ko dari ba ana wani ke kada kowa da irin nashi aikin kowa da irin abin gangan shi amma duk wanda ka kawo soja daga external ka zo da shi da internal ka ce zo ne to zai fa dauki abin da shi ne gaba shi ne ya ma kuwa sai to ka ga dinka ne yake samu problem din ke ko ka gani
eh kuma duk baba gamawa to wani zai ce fa gaskiya maganan AIG din nan akwai kashin gaskiya ciki bazan baka misali dan zaka yi tunawa a shekarun baya mun yi irin wannan tattaunawa da kai da marigayi tsohon kwamishinan ƴan sanda na jihar Lagos Alhaji Abubakar Saf Allah gabata mishi
amin ya Allah.
Idan ka so a lokacin ya ce ku sojoji ku ne kuke ƴan sanda kashin mutuwa kuke hana sakar kuke hana tsohon gaban goshi har da misali lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya je mulkin soji ya ce a lokacin ma shugaba Shagari ya sa wa ƴan sanda manya-manyan motoci na gwagwagwa sosai na fama waɗanda ko da yaƙi zai tsakanin ƙasa da ƙasa a lokacin ƴan sanda su yau jagoranta wannan abin da za a yi amma sojoji kuna yin jin mulki Buhari gaba ɗaya ya kwakwace waɗannan kayan aiki da motocin faɗa masu sulke da aka sa ƴan sandan ya dawo da kuma sojoji yana cewa an bar wani abin a ne ƴan sanda za su yi jin mulki. Kamar me za ka ce din ganye da zargin da ake cewa kamar ku sojoji ku ne matsalar ƴan sanda a Najeriya?
A wannan ba gaskiya ba ne, ƴan sanda ne ba sa son kansu. Ina tabbatar maka da cewa duk wata dama da za su yi wa kansu wani abu an ba su. Bari in baka misali yanzu. Idan ka duba yanzu duk yawanci police station da ake da su za ka samu jihohi ne suka gina musu. Za ka samu individual ne a unguwa ko mai hannu da shuni ya gina musu police station ya ba su. Yanzu in ka duba ina ne za ka ce akwai bariki ko wani outpost na sojoji da wani individual ko kuma wata gwamnati da ta gina ta ba su.
To madalla, to shin idan an kafa rundunar 'yan sandan jiha-jiha din nan ya za a yi da kadarorin 'yan sanda na yanzu wanda na tarayya ne makarantunsu, makamansu, ma'aikatansu da sauransu za a rarraba su ne akan jihohi-jihohi din kuma gwamnatin tarayya za ta rike abinta ne. Muna godiya ga shi wakilin namu Hassan Maina Kaina da kuma bakin nasa retired Air Commodore Ahmed Tijjani Babagamawa da kuma retired AIG Aliyu Garba da suka halarci wannan shirin. A madadin su ne Ali Mustafa Sokoto a Washington, ku huta lafiya.
Tuma dalla a gaida na Sokoto. Yanzu kuma lokaci ne da zamu dauki falalar Ramadana daga bakon namu mai suna kamar haka.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni ne malam Adamu Idris na anguwan Kaje. Ina so in dan yi magana ne akan falalar azumi wanda muke ciki. Azumi na da falala da yawa iri-iri daban-daban wanda ba wanda ya san iyakansu illa iyaka dai zamu fadi adadi dai wanda muka sani ne. Azumi garkuwa musulmi ne. Azumi mutunci musulmi ne. Azumi kariya musulmi ne. Azumi yana da abubuwa da yake yi ma musulmi. Domin me a ciki ɗaya daga cikin falalan azumi, mai yin azumi za ka same shi ne in gari ya waye hasken shi daban, alnurin shi daban. Saboda me? Saboda alfarma azumin nan da yake yi. Azumi kuma yana hana mutum waɗansu ayyuka na asha da yawa. Domin me? Mai azumi dai mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je ya yi zina ba. Mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je ya sha giya ba. Mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je ya zauna inda ake maganan banza ko aikin banza ba. Saboda mai wannan haske azumi ko kuma falalar azumin na dake kan shi ba zai je wurin waɗanda ake yin waɗannan abubuwa ba. Sannan kuma azumi, wanda ke yin azumi ya zama masoyin Allah da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, tunda Allah da bakin shi yace azumi nashi ne, shi kuma ke saka wa mai azumi. To me zai sa ma za mu tsaya mu yi azumin na tsakaninmu da Allah ba? Domin me in kai azumin ka tsakaninka da Allah, Allah ya anshi azumi, to ka samu rabauta duniya da kuma lahira. Saboda haka ina fata Allah ya karbi azuminmu, azumin ga kuma da ya rage, Allah ya sa mu ga karshen shi da alheri. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. To kada banta har yau dai wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen baba, wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton Isra'ila ce ta kai ya ruguza ƙaramin ofishin jakadancin Iran a Damashku, babban birnin ƙasar Siriya jiya Litini, inda ya halaka wasu mutane da ɗan dama, ciki har da wasu manyan komandojin soji uku, a cewar kafafen labaran Iran da na Siriya. A halin da ake ciki kuma, jami'an asibiti a Gaza sun ce wasu ma'aikatan jin kai hudu na ƙasa da ƙasa da direban su Bafalasi ne sun halaka a wani harin jirgin sama a yankin tsakiyar Gaza wanda ake ganin Isra'ila ce ta kai. Ma'aikatar harkokin lafiyar Gaza wadda Hamas ke tafi da ita ta ce ma'aikatan jin kai ɗin na aiki ne ma kungiyar agaji ta Charity World Central Kitchen WCK, kuma sun hada da wani dan Burtaniya da dan Australia da dan Poland. Ba a tabbatar da kasar da dan agaji na hudu ya fito ba. Koriya ta Arewa ta cilla makami mai linzami cikin tekun Japan wanda ake kuma kira tekun Gabas, a cewar hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu a yau din nan Talata. Wannan cilla makamin na zuwa ne ƙasa da makonni biyu bayan da kafafen yada labaran Koriya ta Arewar suka ce shugaban ƙasar Kim Jong-un ya jagoranci wani gwajin da aka yi cikin nasara na wani sabon makami mai linzami mai matsakaicin zango samfurin hypersonic mai amfani da daskararren makamashi.
To masu saurare, da haka da muka zo ga ƙarshen shirin, wanda idan Allah ya kai mu a shirin na hansi za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tiya na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ma injiniyanmu na wannan safiyar Malam Zubair, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.